Biyo bayan kace na ce akan aikin gina katafaren birnin shirye fina-finai a Kano wato Film Village, gwamnatin tarayya ta dakatar da kudirin wannan aiki. Mai taimakawa shugaban kasa a fannin ayyukan majalisa Abdulrahman Kawu Sumaila ne ya tabbatar da dakatar da wannan aiki. Yana mai cewa dama dan majalisar wakilai mai wakiltar Kiru da Bebeji, Honorable Abdulmumin Jibrin Kufani ya shigar da wannan aiki cikin kasafin kuɗi. Dangane da wannan batu ne muka zanta da jami'in hulɗa da jama'a hadaddiyar kungiyar masu shirye fina-finai ne na Mofan Mutala Balaraba Baharu dangane da ra'ayoyinsa na soke wannan dandali.
Mu babu wani abu da zamu ce illa mu ce daman hannun da ya bayar da dama ne ya koma ya karbe da hannun hagu. Dalili shine idan gwamnatin tarayya har za ta fito kambama wannan abin saboda kuma ya kamata mutane su tsaya su nutsu su gano cewa shin ita gwamnati tana daukar kuɗi ta saka a gurin da ba ta samun kuɗi. Idan da an yi mutane ba su fito sun buɗe baki sun ta hauma sun ta sukar wannan abin ba, idan aka yi gwamnati da al'umma su za su amfana. Saboda dalili film kwaya daya yana samar da harajin da gwamnati take karba a jikinsa sama da naira 200,000, wanda na tabbata ba wai a Najeriya kawai ba, a cikin jihar Kano babu wani abu kwaya daya da ake iki bada haraji ga gwamnati sama da naira 200,000. Kuma ya kamata mutane su sani idan da an yi dandalin film din wannan Film Village din, matasa za a ba aiki wanda akalla gwamnati ta fito ta ce akalla matasa 45,000 za su yi aiki. Mutanen da suke cikin wannan masana'antar a Kano kadai waɗanda suke ci a sana'ar film kai tsaye ba wai ta wani bangare ba, akwai matasa da mutane gaba ɗaya, ba ma matasa ba, akalla mutum 37,000. Don haka idan maganar yin Film Village gwamnati ce za ta zo ta yi, ta tara yan film ta gaya musu, yau kuma ta wayi gari ta ce yana cikin budget kuma an sa shi a doka, ta dawo ta ce ta dakatar saboda an ce yin film zuwa jahannama ne, sai mu ce wanda ibada kyauta da hannun dama ne ya karbe.
To wani kokari kuka yi na wayar da kan al'umma musamman yan arewacin kasar nan na muhimmancin wannan dandali da irin alfanun da za su samu?
Idan mutum yanzu a cikin Kano za a tara gidaje 100, zaki je ki tarar a gidaje 93 akwai film a ciki. Idan har da film bai da amfani, da ba a je an tarar da waɗannan fina-finan a gurin ba, kamar mutum ne yana kasa yalo da aya da mangwara a bakin titi, sai gwamnati ta wayi gari ta gano cewar ta ajiye shi a guri daya inda zai je ikasa wannan abun, a samu tsafta, a lura da kasuwancin da yake yi, shine abin da yafi amfana, shine abin da al'umma za su amfana shine. Don haka mutane ba sa buƙatar sai an fito an musu bayani an ce ai an yi Film Village kafin dan film ya
sa buƙata mana, tunda kaga gashi su mutane su gamsu cewa wannan abu yana da alfanu gare
su. Ba wai gamsu cewar yana da alfanu bane, hasada ce na ganin cewar gwamnati ta dauki kuɗi miliyan 100,000 ta ce za ta yi Film Village a yanzu, aikin da akalla nan da shekara 3 ana cewa zan a gama shi ne. Amma mu a gurin mu kamata ya ce gwamnati ta dauki miliyan 46,000 ta sa a Film Village kafin ta yi wa yan film tarama musu da sakamakon abin da take tara da yan film suke tara mata a gabaɗayan Najeriya a cikin shekara. Idan sa satellite da kallon fina-finai na tasoshin duniya a gidajen mutane bai gurɓata tarbiyyar ƴaƴan da suke cikin gidajenmu ba, babu wani film da zai zo ya gurɓata tarbiyyar iyali a cikin gida, har sai idan su iyayen yaran sun yi sakaci, sun kyale, sun yi abin da bai kamata.
To fa, fitaccen jaruma Umi Ibrahim da aka fi sani da Umi Zizi ta nisanta kanta tare da yin Allah wadai da wani rahoto da wata mujalla ta wallafa na cewar jarumar na miƙa gayyata ga duk ɗan namiji da ke da muradin auren da ya fito nan a kasuwa take. Zizi ta bayyana haka ne a shafinta na Instagram inda take ƙaryata wannan lamari. A ranar 30 da ta gabata ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finan Hausa wato Mofan reshen jihar Kaduna Alhaji Abdullahi Mai Kano ya rasa mahaifiyarsa da ta yi fama da rashin lafiya. Da fatan Allah ya jikanta da rahama. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.